Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau Talata 4 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Safiu da kadan labarai.
To Ibrahim, masana kimiyya a China sun ce sabo kwayar cutar coronavirus da ta kashe kallan mutum 425 da alamar ta samu asali ne daga jemagi. Haka kuma sojojin Amurka sun lalata wasu rukunin gidaje biyu na kungiyar Al-Shabaab don kuma kashe kallan wani mayakin kungiyar guda daya. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban komandan kungiyar ISIS a Siriya da aka kama a Faransa ya aikata laifukan yaƙi akan fararen hula.
Ganin labarai kenan. Cikin shirin za a ji inda aka kwana a zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican a jihar Iowa.
A jam'iyyar Republican kusan shugaba Donald Trump bai sami wata wahala ba, ko mataimakin shugaban kasa Joe Biden duk da farin jinin da ake ganin yana da shi a nan wuraren gaskiya akwai dan wato nakasu.
To Allah kyauta, za kuma a ji ƙarin bayani game da mutumin da ake zargi da yunkurin tayar da wasu abubuwan fashewa a wata majami'a a Kaduna.
Ya shiga cikin church din kamar ya je yi ibada ne shi ma da wata jaka.
Sannan kuma muna tafi da shirin aka mai wuya, amma yanzu sai a gyara zama a share labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Masana wato marasa lafiya dake dauke da kwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai garaje 1000 da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da wayan mutanen da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a kasar China kadai. Yau Talata jama'a kasar China sun ce zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai 20,438. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana tsammanin yawan waɗanda suka kamu da cutar zai cira da zarar an samu sakamakon dabban mutanen da aka yi wa gwaji. Yawancin waɗanda suka kamu da wannan cuta suna ƙasar China, duk da yake akwai kusan waɗanda suka kamu da 150 a sauran ƙasashe. Jama'a a China sun ce sama da ma'aikata 7,500 ne suka yi aikin gina sabon asibitin a birnin Wuhan, birnin da ke zama cibiyar annobar. Ma'aikatan dai sun fara gina asibitin ne ranar 25 ga watan Janairu, kuma ana sa ran za su kammala wani asibitin na biyu cikin 'yan kwanaki. A ɗaya bangaren ko masana kimiyya a China sun ce sabo kwayar cutar coronavirus da ta kashe akalla mutum 425 da alamar ta samu asali ne daga jemagi. A wani sabon bincike da aka wallafa jiya Litinin a watan mujalla mai suna Nature wato ko halittu, masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana da alaka da kwayar cutar da aka samu a jemagi a gundumar Yunnan da ke kudancin China. Binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar SARS virus da kashi 80 cikin 100, wadda ta kashe sama da mutane 800 a shekarun 2002 da 2003. Jami'an China dai ba san takamaimai ta yadda cutar ta shiga jikin mutane daga dabbobi ba, amma sun yi imanin cewa wata buɗaɗɗiyar kasuwa a China inda ake sayar da naman dabbobin daji ta taka rawa sosai. Magoya bayan masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a faɗin jihar Iowa sun haɗu suna fatan waɗanda suke goyon baya za su samu nasara don wucewa mataki na biyu a zaben fitar da 'yan takara. Shi dai wannan zaɓe shi ne gwaji na farko a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat ke neman ɗan takara ɗaya wanda suke fatan zai dakatar da shugaban ƙasa Donald Trump daga lashe zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Dabban 'yan jam'iyyar Democrat sun yi tururuwa zuwa cibiyoyin zaɓe 1,678 a faɗin jihar Iowa, inda suka haɗa da ƙananan majami'u da cibiyoyin al'umma da makarantu. Suna goyon bayan 'yan takarar da suke so da zimmar samar da ƙuri'un da za su taimaka waɗanda suke son. Wannan ita ce ranar aiki da demokradiyya, inda masu kaɗa ƙuri'u ke haɗuwa ƙungiya-ƙungiya domin nuna goyon bayansu ga 'yan takarar jam'iyyar Democrat da suka haɗa da Bernie Sanders da Joe Biden da Elizabeth Warren da Pete Buttigieg da Amy Klobuchar da kuma sauran ƴan takarar da ke fatan wucewa mataki na gaba ya zuwa yanzu dai ana jiran sakamako.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka jihar Iowa mu ji inda aka kwana game da batun zaben ƴan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar wato babbar jam'iyyar adawa ta Democrat da kuma jam'iyya mai mulki ta Republican ga abokin aikin mu Murtala Faris Sanyina ta waya.
Eto Malam Ibrahim kamar yadda dai wato manazarta shi a cikin siyasar bana suka yi hasashe jam'iyyar Republican kusan shugaba Donald Trump bai sami wata wahala ba inda su tuni ma aka yi wannan aka kammala kuma tuni da ya lashe wannan zaben kuma da wato tazara ma mai tarin yawa kusan ma za a ce shine ma duka ya lashe saboda sakamakon da muka samu ya nuna cewa wato shi ya sami kashi 97.1 na ƙuri'un da aka kada kuma dukkan wakilai wato wanda ake kira delegate kenan 35 da ya kamata a ci an zaba wurin gabaki daya shine ya lashe su a bangaren Republican kenan. To sai dai inda gizo ke sakarin shine jam'iyyar Democrat wadda kamar da ka sani tana da zaratan ƴan takara masu yawan gaske kusan 10 haka. To saboda kuma wato har yanzu ba a soma fitar da sakamakon zaben ba hasali ba wasu wuraren har yanzu ba a kammala ba saboda la'akari da yanayin mutanen da suka fito.
To yaya batun hasashen cewa wuraren da aka fara kada ƙuri'a Bernie Sanders kusan na kan gaba saboda ku matasa ne masu ra'ayi irin nashi da dai sauransu ya wannan batu yake?
Hakika akwai wannan magana za ka ga musamman ruhunan da ko kuma zance cibiyoyin da muka samu ziyarta daidai wannan lokaci ko wannan ma cibiyar da nake a halin yanzu za ka ga kusan wurin da yake shi ne mafi shi yake da mutane mafi rinjaye a lokacin da aka karkasa su tsarin dama karkasawa ake yi tukunna don abin kamar keke da keke ne ba wani boye-boye ba ne za ka koma ne bangaren da kake. To lokacin da aka yi wannan na gaskiya bangaren sa a wannan ruhunan musamman rufa farko da muka je mun tare da gaskiya bangaren sa ne suka fi yawa. To sai dai akwai wasu waɗanda yake kamar su ma suna dan da mutane haka tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden shi kuma wato abin mamaki za ka ga cewa duk da yake ba mu san ba duka muka je ba amma dai wasu wuraren da muka je shi nake gani kamar duk da farin jinin da ake ganin yana da shi amma a nan wuraren gaskiya akwai dan wato na kasu sai dai Elizabeth Warren ita ma fa ta dan kutso duk da kasancewar ta mace amma dai da alama tana dan kawo ta saboda gaskiya tana da magoya baya a ruhunin da muka ziyarta.
To a gaida Murtala yanzu kuma ga Sarfil dauke da sauran labaran duniya.
To Ibrahim yanzu muke samun labarin cewar tsohon shugaban kasar Kenya Daniel Arap Moi ya Allah ya warasuwa ya mutu wanda shi yake da wato dan shugaba da ya mulki kasar Ghana har tsawon kasar Kenya har tsawon shekaru 24. A yau Talata dinnan da safiyar nan shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da mutuwarsa. Sojojin Amurka sun lalata wasu rukunin gidajen kungiyar Al-Shabaab biyu sun kuma kashe akalla wani mayakin kungiyar a wani hari da suka kai kudancin Somalia a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Litinin. Rundunar sojojin Amurka da ke Afirka AFRICOM sun wato su ne suka kai har-haren da haɗin gwiwar sojojin Somalia. Gidajen biyu ɗaya a garin Jamem ɗaya Jilif a ruguda su baki ɗaya. AFRICOM ta ce ta dauki tsauraran matakai domin tabbatar da ganin ba a samu asarar rayukan fararen hula ba. A watan da ya gabata ne kungiyar Al-Shabaab ta kai hari sansanin soja a kasar Kenya ta kashe sojan Amurka ɗaya da wasu ma'aikatan fararen hula biyu. Al-Shabaab dai ta kwashe sama da shekaru 10 tana fada domin ganin ta kafa daular musulunci a Somalia. Yawancin lokuta tana kai har-har a makwabciyar kasar Kenya domin mayar da martani kan sojojin Kenya da ke shiga Somalia su kai har-hari. 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da ke jagorantar karin neman tsige shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shugaban sun gudanar da jawabansu na ƙarshe jiya Litinin a shari'ar da ake a majalisar dattawa duk wanda cewa babu tabbacin za a wanke shi. Dan majalisa Adam Schiff da ke jagorantar masu gabatar da karan wato karin Trump kan laifuka biyu yayi wa sanatoci 100 da za su yanke hukunci shari'ar magana mai so sarai cewa mun tabbatar da laifukan da ake zargin Donald Trump ya aikata, ku yi shari'a adalci, ku tabbatar da laifi a kansa. Amma lauyoyin da ke kare shugaba Trump sun yi kiran da a wanke shi lokacin da sanatocin za su kada kuri'a da yammacin gobe Laraba kan ko za a tsige shugaban Amurka na 45 daga mukaminsa. Lauyan Fadar White House Pat Spiloni ya faɗa wa sanatocin cewa babu wata shaida da ke nuna Trump ya yi ba daidai ba, kuma maimakon tsige shi daga mukaminsa abin da ya kamata a yi shi ne a bar masu kada kuri'a su yanke hukunci lokacin zaɓe. Daga ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban kwamandan ƙungiyar ISIS a Syria, wanda a baya-bayan nan aka kama a ƙasar Faransa, yana daga cikin waɗanda ke azabtarwa da aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula. Majid Mustafa Name, da aka fi sani da Islam Alosh, an kama shi ne a makon da ya gabata a birnin Marseille na Faransa kan laifukan da ke alaka da gallazawa da laifukan yaƙi da kuma hannu a ɓacewar sojoji, a cewar kamfanin dillancin labarin Faransa AFP. Tsohon kaftin aladun sojin Syria Alosh yana da hannu wajen kafa ƙungiyar Ja'ish al-Islam, ƙungiyar 'yan awari mai tsauraran ra'ayi da ke kusa da babban birnin Damascus a Syria. Shi ne mai magana da yawon ƙungiyar har zuwa shekarar 2017. Kamashin da aka yi na zuwa ne 'yan watanni bayan da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ciki har da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya FIDH suka shigar da ƙara kan mambobin ƙungiyar Ja'ish Islam kan laifukan da ƙungiyar 'yan awaren ta aikata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda ba a rasa ji ba, an kama wani matashi wanda ake zargi da yunkurin kai hari a wata majami'a a Kaduna, al'amarin da ya haddasa takaddama kan asalinsa da kuma ikirarin da ya yi. Kan haka ne wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara ya shirya mana wannan rahoton.
A yayin da matashin ya shaida wa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna cewa sunan shi Nathaniel Samuel kuma yana aikin a cocin ma, wasu na ta yaɗa cewa ya riga ya gaya wa cocin cewa sunan shi Muhammad Sani. Sai dai matashin da ake zargi da yunkurin tada wannan bom ya shaida wa muryar Amurka yadda wannan abu ya faru da kuma cikakken sunan shi na gaskiya.
Sunana Nathaniel Samuel, ni ma'aikaci ne a Living Faith Church Sabo, saboda na yi makarantar pastor nasu. To jiya ne da na je coci daidai ana cikin wa'azi, na ji ciki na ya murɗa kamar fiwa zai kama na haka, shi ne na ce bari in je bayi ɗaya bayan gida. To da ina cikin bayan shine aka zo aka kama ni, wai ai an ga explosive a cikin jakana.
Ya ne wai an gani ne koko?
An gani a cikin jakana.
Daga ina ka taho da su?
Daga Baraka Place.
Amma me zaka da su a cikin coci?
To mai gida gaskiya ban san aikin su ba kenan. Wata yarinya ne Grace ta bani tare da abinci in leda, ban duba ba a cikin bakin leda ta bani. To ni tunani na bai zo haka ba, shine na gane ai ga abin da na dauka.
Amma an ce ka gaya wa 'yan sanda bayan nan ma kuna so ku amfani da wani abu?
Na gaya musu saboda ina aikin laboranci a Angon Boro.
Ana ta da irin sunan ka cewa ba Nathaniel da ka faɗa ba ne, me gaskiyar sunan ka?
Gaskiyar sunana Nathaniel Samuel, ni Christian ne.
Kuma ka ce a cocin kake?
Eh.
Amma me ya jawo ra'ayin ka da wannan abu a cikin kuma cocin da kake bauta?
Rashin sani ne da sosai, in dai zan gaya ma
DSP Yakubu Abubakar Sabo shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, kuma ya yi ƙarin bayani game da wannan batu.
Wanda yanzu kuka yi kira da shi din nan mai suna Nathaniel Samuel ya shiga cikin church din kamar ya je ya yi ibada ne shi ma da wata jaka zuwa wani dan lokaci sai ya ajiye jakan kan kujera sannan ya shiga bayi to wanda suka halarci a wurin ibadan sun ce sun jima suna jiran su ga ya fito ya dau jakan amma ba a ganshi ba wannan shi ya sa musu tsoro sai suka garzaya suka sanar da jami'an yan sanda da suke ba da tsaro a nan cocin din yace kayayyakin sa ne suka ce bude ana budewa sai ga wasu ababai da ake zargin ka ababuwan fashewa ne
to kome matsayin kungiyar kristoci ta Nigeria kan game da wannan labari da ya dauki wani sabon salo Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar kristoci ta kan a jihar Kaduna
abinda mu mun sani shine dan ta'ada ne aka kama to yau da safe sai mun lura kuma ana yin siyasa da labarin police sun ce wai sunan mutumin da ya maya ne Samuel to ita kuma sun ce mana bayan da aka kama shi sun ma sun bincike shi ya faɗa masa suna Muhammad Sani to ka gane wahalan da muke da shi a Najeriya shine ba a yin kikkiawan bincike bala ma a san gaskiyan abu amma mu kan mu da mu ba sunan shi ba da mu shine an kama mugu a bincike mugu su wa suka aike shi
tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da daukan matakai kwarara akan maganar tsaro da kuma neman tallafin al'umma kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwa ne shaidawa muryar Amurka
akwai mutane wanda suke yawan sa siyasa akan wannan al'amarin alshashi bai san fari ba bai san baki ba bai san waye musulmi waye krista ba
rindinar yan sandan jihar Kaduna ta ce tana ta yi wa Nathaniel din tambayoyi ne domin tattara bayanai albashi a san ko yana da wasu abokan aiki game da wannan yunkuri Isa Lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
To a gaida Isa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan wurin Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya garzayawa shafukanmu na yanar wato internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu dai ga shiri na gaba
saka mai wuya
to in dai saboda taya mune take faran shi mutane sun huto a kasar Mali ta fifi a kasar Burkina ta fifi a kasar Niger suna hutawa sun ce ba su san su in dai tana yane ai babu matsala sai ku taya ku tunda sai ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke
in dai ayi gaskiya ayi adalci ayi bai ka kuskura ba ko da dai rana a ce shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umurni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na kasar Niger
mutum in kanshi ya hoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin baya ne shugaban jamhuriyar Niger Yusuf Muhammadu ya sallame wasu manyan mukarrabansa na soja a sanadin ci gaban hare-haren da aka danga kaiwa akan sojojin Niger din ana karkashe su musamman can kan iyakarta da kasar Mali kafin hakan ta faru shugaban ya sha suka da miri sosai daga wasu ƴan Niger din wanda suke ganin kamar ya cika goyon bayan ci gaban zaman irin wannan sojoji na ketare a cikin kasar kuma ba na Faransa ba kwatsan sai gashi a makon nan aka bada sanarwar cewa ai Faransa din ma tana neman ta ƙara yawan sojojinta da ke yankin na Sahel abinda zai sa su zarce sojoji 2,000 wannan ne ya kawo gaba tun da zamu yi muhawara akan sa a wannan shiri ne batun da muka faro tun cikin makon jiya wato magana game da makomar zaman irin wannan bakin sojojin ketare a kasashen mu na Afirka musamman Afirka ta yamma
sunana Maimuna Ibrahim to gaskiya ayina waɗanda suka ce din nan su tahiyar su in wani kokari ko wani taimako gare su su taimako ma sojawan mu nan da makamai amma su ba sai sun tsaya ba tunda mu ganin mu cewa su waɗannan sojawan mu ba yarda muka yi da su ba abinda muka yi su a bar sojawan mu su yi aikin su Allah shi ne ke komi Allah kuma shi zai kama mu Allah kuma ya kare sojawan mu game da wannan kashe-kashe musamman mu mata da in mijin ka ya tahi ba ya dawowa wasu in Allah ya taimaka ajali na can shi kenan wani ma ko gawar shi ba a gani ya za kai da marayu
kuma game da wannan batun ne wakilin mu na can Niger Suleiman Muni Barma ya gayyato wasu fitattun yan siyasa guda biyu, wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR da ke kawance da ita jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki yanzu a can Niger. To yau fafatawar ta su za ta soma ne daga rawar da ake ganin Faransa din tana takawa a tashi-tashi hankulan da ke gallabar kasashen namun Afirka.
Ana ganin kamar Faransa ba za ta rasa wata manufar boye ba, misali akari misali da abubuwan da ke faruwa a Kidal kasar Mali ne, amma kusan a yau abin ya kai inda hukumomin Mali ba su da yanci, ba su da hurumin su saka kafafuwansu a Kidal din.
Wannan magana kuma zan kawo hujja mai karfi. Lokacin da wannan yan ta'adda kwanaki da suka dauko makamai za su tahiya sun mamaye kasar Mali, wajen kashi kusan 60 sun tahi za sun kusa kai Bamako. Ba wannan sojan bane na horon shi suka tsaye da wannan yan ta'adda. Ba haka ne bane ko ba haka bane Barma fi sabilillahi. Kasashen Afirka gabaki ɗaya da kasashen Mali suka yi kira da babban murya da kasar Horanshi ta zo ta taimaka kan waɗannan ƴan ta'adda su je su kwace Bamako, su kwace kasar Mali gabaki ɗaya. A wannan kira da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba kasar Horanshi dama, suka zo suka tsida su tsaf. Aka samu aka kora su, suka bar wannan tahiya da suke na ɗauka hanyar zuwa Bamako. Shi abun in mutane suna lusahi su bar man cewa wannan in ra'ayi na mutane ƴan tsirari wanda ba su san yadda duniya take, su tashin hankali so ne suke a waci gabaki daya. Wannan ƴan ta'adda su samu ma damar da zasu kore dukkan mahukumomin gwamnati na cikin wannan kasashe a koma cikin situation ta tashin hankali.
Kana ganin idan sansanin sojojin nan na kasashen yammaci suka fice daga wannan yanki, watakila ƴan ta'adda za su mamaye.
Tun ba shakka misali inda wannan lokacin sojawan na horon shi ba su tsida su ba, akwai wanda zai iya tsare su ba sun kai Bamako ba, da ba sun kwace kasar Mali ba. Mutane su rika yin hali, su rika lisahi, mutane su lisahi ne suke jagorancin kasa ba jagorancin kungiyar society civil bane ba. Abu ne mai yauni sosai, amana ce wadda ta jama'a suka ba mutum baya amyarda. Kamar yadda shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad Yahudi, waɗannan mutane da suke ko suke aikin ƴan ta'adda, tunda duk wanda zai zo waya ce yana fata waɗannan mutane a kure wannan sojawan da suke taimaka mu, suke taimaka ma ƙasar Niger, suke taimaka ma sojawan Niger, a kure su su kai su wani salo ne wanda suke so wannan ƴan ta'adda su su mamaye ƙasashen mu. In ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne aiki, mun gane su sosai. Kuma in cikin yadda Allah ba ta faru ba wannan wannan yadda suke so din bai faru ba, shine muke so jama'a su kwantar da hankalinsu su gane waɗannan sojawa da hujja. Alhaji Idi yayi magana ya ce an kawo babu bazin militari a Niger, babu sojawa ne wanda ke da kowa wanda suke cikin operation Barkan. Kamar yadda minister Lantore da Hodi, ina gani ran nan inda ya saurara da ya duk misali duk abubuwan da ya kamata a sani na waɗannan sojawa na ƙasar Amerika da ƙasar Faransa da ƙasar Alman, yadda suke ta annabi logistics suke nan cikin ƙasarmu, akasari saura suna na aeroport international.
Wato sun zo suna da wurin
ajiyar kayayyaki saboda wannan barazana ta tsaro wadda ke ƙasar Mali. Yayi magana shugaban ƙasa Alhaji Usman Muhammad yana cikin nufari wanda suka yi hattara ga maganar Kidal da Yahudi. Shugaban kasa Alhaji Usman Muhammad ya ce Kidal tana yadda statute din ta yanzu barazana ce ga tsaro na Niger, kuma gaskiya ne.
To amma kuma Kidal din nan akwai hannun Faransa wajen tafiyar da al'amuranta.
Ni ka san ban taɓa yarda ba da in huddo firci wanda bani da hujja, kuma bani iya huddo wannan accusation babba saman kasa irin wannan kamar ta Faransa a ce suna bayan wayansu mutane ko ku suna bayan wayansu mutane na Kidal. Ni bani da wata hujja wadda za su cewa wannan statue kuku wannan yanki na Kidal yana da goyen bayan kasar Faransa.
Alhaji Idi, akwai taro da ya kamata a gudanar a kasar Faransa tsakanin shugaba Macron da shugabannin kasashe biyar bambobin kungiyar G5 Sahel. A yadda shi Macron din ya bayyana, taro ne wanda a yayinsa za su bayyana masa cewar shin meye ne matsayinsu dangane da zaman rundunar Barkan a waɗannan ƙasashe ko kuma a yankin Sahel. Ya kake ganin za ta iya kayawa bisa la'akari da yadda shi Macron ɗin ke ta korafi a kan yadda su waɗannan shugabanni suka ƙyale talakawa a ƙasashensu suna cin zarafi ko kuma suna nuna Faransa ƙyama?
In mutane na ƙasar Niger ƴan tsirari ne, to me yasa suke ba da tsoro ana hana su su hutu? to dan me ake tsoro ake hana su ake danne demokarasiya ana hana musu incin su na su hutu
ba gwamnati na cewa saboda dalilan tsaro ne yasa
zan ce wannan bai mata su baka shiga sha'aninka wannan waƙoƙi ne duk masu wannan waƙoƙin su ma sun san kawai suna yi ne dan an umarce su su yanzu kowa gane wannan zancen da ake na yan tsirarin dama a shi zancen shugaban kasa ne shine mutane suka dauka yan amshi ko mutum in kan shi hoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci to in dai saboda taya mune take horan shi mutane sun mutu a kasan Mali ta fifi a kasar Burkina ta fifi a kasar Niger suna hutawa sun ce ba su san su in dai tana hane ai babu matsala sai ku sai ku tunda taya ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke gudu rana in ta hutu hannu ba ya tsari
kamar ya kake nihi kenan
ita dai gaskiya tana nan duk lokacin da zaka bude tana nan ita ba gusa ba take horan shi abubuwan da muka ce alakan mu da horan shi a gyara ta dan a ci riba duk kowa a ci riba ai haka muke
a yanzu ba a ci riba kenan
ban ga ba alama babu zancen a ci riba a ciki sojina ne na kasar horan shi suke kasar Niger ba haka bane sojinan wata kasa suke zawwa wata kasa kreta ke da kai militar kretan wannan ya kamata a je gaban majalisa duk wannan mutanen da haji ana hodi mutane suna amshewa abin da aka ce su faɗi nan kasa ce mu mai incin kanta wani soji baya zawwa nan kasar Niger a je ma a kalamin naku sojina ne da kaya suka zo ko kuma suke gujera da aikunansu a bisa kasar Niger wanga ya kamata a yi shi a je gaban majalisa a yi shi
to amma ai kai alashi kan wannan magana ɗan majalisa ne kamata su yi korafi ba ku ba cewa ba
ne yau ɗan majalisa da sunan wa suke ba sunan kasa ba
an ce ba ku da yawa ɗan tsararru ne kuke
ban mu da yawa amma ai ɗan kasa ne kuma muna da incin mu hoda abu balle abin da muke hodi yau an ga gaskiye shi ɗan majalisa ai wakilan mu ne ko dole ne lokaci zuwa lokaci mu rika jan hankalin su mu ce ga matsalar ƴan ƙasa ku shurare ƴan ƙasa dan ƙasa inda kama a ce da gaskiya ciki dan ƙasa ko ɗaya ne in yi ra'ayi shuraren shi ake in kai shi an ce ƴan ƙasa wasu an maida su ƴan tsirari to babu alamar demokarasiya ciki mutane suna abin da suka so ne suna abin da suka so dan iko amma a tsarin demokarasiya ɗan ƙasa ɗaya yana iya zanga-zanga ya hito da dirafan shi kana gani ana yi ƙasashen turai ka ce baka so ai shugaban ƙasa zaben shi ne aka yi kuma dole ƴan ƙasa su faɗi yadda abubuwa ake
kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata agenda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke
wasi-wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da ya yi shi kan shi ba kalamu ba ne wanda shugaba yake shi shugaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk kasar Niger ta tashi kamar mutum ɗaya tunda wanga yakin ba wani horan shi bane ba wani sojinan horan shi bane za su zo su mushi sojinan mu ne sojinan Sahel ne da ƴan ƙasa su ba da rahoto wa'anga wanda suke shigowa suna zambata mu su bar zamban mu ba wai horan shi bace za ta yi inda horan shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abin
a gashin kuma malamai idan Allah ya samu dawo makon gobe za mu tsunduma ne sosai a cikin alaka da ke tsakanin ita kasa Faransa din da kasashen da ta taba yau mulkin mallaka inda har za a taba zargin ko shugaban Faransa Macron ya rena su shugabannin namu na Afirka ne kuma makam ya magana da wasu ke yi na cewa duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Niger na yanzu yana yi ne a bisa umarnin shi Macron ba da bayan haka me bambancin ma kasashen da Faransa ta mallaka da wanda Burtaniya ta mallaka idan ana magana daukar umarni daga tsofaffin iyayen gidan nasu yanzu muna godiya ga su bakin namu Malam Audu Idi da kuma Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Mudin Burma a can Yamai a madadin su duka ne ya ji Mustapha Sakuta a nan Washington mun ba ku lafiya
Masana kimiyya a China sun ce sabon kwayar cutar coronavirus ta kashe akalla mutum 425 da alama ta samu asali ne daga jemagi a wani sabon bincike da aka wallafa jiya Litinin a wata majalla mai suna Nature ko halittu. Masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halitta coronavirus suna alaka da kwayar cutar da aka samu a jemagi a gundumar Yunnan dake kudancin China. Marasa lafiya dake dauke da kwayar cutar ta coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai gadaje 1000 da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe ya mutanen da ya kai 425 a kasan China kadai.
To ban saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Satilu Hashim Gurin da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalama Sigarwa ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde